sashen Hausa na murya Amurka UA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan bishiyoyin sashen 21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan UAHausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a Nimiya sarauniyar Dilon a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bankwana da manyan jami'an gwamnati da Prime Minister Bijji Rafiu da shugaban Nijar mai barin gado Muhammadu Isufu yayi. Wani hali yaran nan mai suna Maki da wani ya ci zarafin sa yake ciki ne bayan kammala zaman yali na shekaru biyu da laifin yayi. Muna da rahoto. A yau Litinin muna da shirin daura matasan GOA da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hajiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu harhara da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samami da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwanton bauna a lokacin wani aikin kwace su daga wani otal inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki uku da suka gabata, jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan kasar da kuma baki 'yan kasashen ketare, in ji shi, ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaki da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransa da ke kasar. Kusanya muradin Amurka da Faransa a Djibouti su zama wanda kuka ba muhimmanci, in ji wani sauti da kafar yaɗa labarai ta kungiyar Al-Shabab ta wallafa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango yayin da harbe-harbe ya barke, a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. An yi jana'izar Taiman mai shekaru 20 wanda yana ɗaya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar Asabar, wanda ita ce ranar da aka fi zub da jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki. Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar ɗin, inda suka yi Allah wadai da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami. A jiya Lahadi, 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya fadi da kuma mutum 1 tilo da ya tsira a daren Asabar bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulin ya wuce lokaci, wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. Jirgin ya fadi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba. Kawo yanzu ba a sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba. A jiya Lahadi, al'ummar Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da kwarkwatarsu don yin zanga-zanga da ci gaba da murƙushe mutane a ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zanga sun taru a dandalin 'yanci da ke Taiwan. Suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi riƙe da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma ɗaga tutocin Myanmar. koda matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga kamar yadda aka gani a cikin kasar da ke cikin rikici a cewar daliban da suka shirya da kuma masu bada gudunmuwa a taron kididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum 1,000 zuwa 3,000 mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan wasu mutane biyu da ake zargin yan kunar bakin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin katolika da ke makasar babban lardin kudancin Sulawesi yayin ibada jiya Lahadi inda ya jikkata kusan mutum 19 kakakin yan sandan Indonesia Argo Yuwono ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare yan kunar bakin waken a bakin kofar harabar cocin sannan bom din ya fashe Yuno ya ce muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur tunda farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko kofar wannan coci ta cathedral daidai suna gama ibadar su ta ranar Lahadi Yuno ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutanen nawa ne aka kashe ba kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne ya kuma ce suna gudanar da bincike
jiran gari na jamhuriyar Niger Bazoum Muhammad ke jiran lokacin shan rantsuwan kama aiki shugaba mai barin gado bayan kammala wa'adi biyu kan mulki Muhammadu Isufu yayi bankwana da yan majalisar zattasuwa ciki da prime minister sa Biji Rafini shugaba Isufu ya mika lambar yabo mafi girma ga Rafini gabanin mika ragama ranar 2 ga watan gobe ga rahoton Haruna Mamman Bako
wannan shine taron majalisar ministoci na ƙarshe na shekaru 10 kuma ina amfani da wannan damar domin yaba muku ku da ke nan tare da ni da sauran ministocin da suka gabace ku a tsawon waɗannan shekaru 10 shugaban kasar na cewa mun yi ayyuka cikin yanayi mai wahala ta tsaro ta yanayi ta kiwon lafiya ta faduwar farashin ma'adanai saboda Niger kasa ce mai sayar da ma'adanai Mun canza kasar bisa tattalin arziki domin sama da kashi 6 cikin 100 ne yake tafiya a kowane lokaci. Mun yi ayyuka a fannonin noma kiwo, hanyoyi, mun sau lantarki, mun raya birane, bugu da ƙari ma askarawan Niger su ne na 3 'yan macin nahiyar Afirka. Shugaban kasar ya yi amfani da wannan damar domin karrama Prime Minister Brigitte Rafini. Duk wannan aikin na gwamnatoci daban-daban ya faru ne a tsawon shekaru 10 karkashin jagorancin Brigitte Rafini a matsayin Prime Minister. Ba kasafai ake zama Prime Minister ba tsawon shekaru 10 amma na yi shi kuma ya sa mun yi ayyukan ba tare da katsewa ba. Ya ce Prime Minister ƙwararren ma'aikaci ne da biyayya shi ya sa ya cika aikin da ya bashi. A lokacin da doki magana Brigitte Rafini Prime Minister sai ya ce
Monsieur le Président, je voudrais à cet instant solennel plein d'émotion vous exprimer.
Mai girman shugaban kasa yana godiya cikin murna da yin aiki don ci gaban kasa a kusanka kuma na gano mutum kace babba wanda bai gajiya dan kasa na daban mai tafiya cikin ka'ida da gaskiya.
Le patriote sincère animé en permanence par les soucis de bien servir le pays.
A ranar 2 ga watan Abrilun gobe ne shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isufu Muhammadu zai kammala wa'adinsa na 2 na mulki don mika ragamar iko ga sabon shugaban kasar da kotun tsarin mulki ta jaddada wanda ya lashe zabe cewa da Bazoum Muhammad Haruna Amman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A Kano kuma yaron nan maci da wani ya ci zarafinsa ta hanyar luwaɗi ya ce gudan tsangwama ya sanya shi kaura daga anguwarsu ya koma gidan kakaninsa a halin yanzu wanda ya aikata laifin ya kammala zaman gidan yari na shekaru 2 Baraka Bashir daga Kano ta aika mana rahoto
sai zai dauke ni ci zamu je waje a babur dan kaji sai nuna mishi ga abin da yake so ne nuna mai
yi a haka yake so
ina yana suna sun ya lalata da ni na nuna mai ni ba haka ba ya nuna dole sai yayi da ni
wannan muryan wani yaro kenan da wani mutum ya ci zarafin sa ta hanyar amfani da shi ta karfin tuwo domin ya biya wa kansa bukata mati dan shekara 16 a lokacin da abin ya faru ya ce wajen koyon sana'ar sa na kafinta ne wanda mutum ke zuwa ya zauna a kullum sai ya yunkurin aikin sa su yi wani abu da haka har ya saki jiki da shi
sai mun hannu sai da ni sai ya amfani da ni a lokacin hanya kawai na ce ni ya ajiye ni a babar ban tafi da shi ba ya ajiye ni na je gida a kafa za a unguwa ana neman a gani to ni sai wani aboki na ya kira na ya ce mutumin nan gashi abin da yake yi dan iska ne in daina kula shi a lokacin ni kuma ya riga ya yi mun gaskiya da abin ya fara na ji takura sosai na ji ba ya yi ba na samun nutsuwa sosai
mati yana cikin ɗaruruwan yara da suke faɗawa matsalar cin zarafi a unguwanninsu a kowace rana mafi yawan su dai ba a kwato musu hakkinsu yadda ya kamata mutumin da ya ci zarafin mati dai an kai shi kotu inda alkali ya yanke masa hukuncin shekaru 2 ko wani irin tasiri cin zarafin mata ko maza ke da shi ga waɗanda aka yi wa da ma al'umma baki daya wani masanin kimiyyar zamantakewar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano Aminu Sabadan Bazau ya ce illar yin hakan bai tsaya akan wanda aka yi wa bashi kadai
an raba shi da tsarin ilimi an raba shi da wata tsarin alƙibla mai kyau da akwai wanda ya shiga wasu miyagun ɗabi'u bayan da aka riga aka bata shi ta bangaren kamar satar dukiya ta mutane ɗiban kayan mutane zai zama masa wato al'ada sannan kuma ta bangaren shiga raguwar aikata laifuka ba zai zama masa yana da barazana ba cin zarafin yara ta bangaren lalata su ba karamin fargaza ba dai ba yana cikin manya-manyan laifuka
Barista Badiya Abdullahi Ma'az ta ce matsala ce da suke samu a kullum
babu zancen yanzu babu zancen anjima magana ce ta kullum a cikin sa ai kuma figures din zaki sha mamaki 13, 14 maximum kuma wannan kesin da nake gaya miki shekara 7 ana dragging kafin caji ya fito bamu fasa ba ba a hakura ba
tace a yanzu suna gingiyar wata matsala da wani bawan Allah ya bata yara maza su 9 sun kuma shafe shekaru 7 ana fafatawa dangane da batun mati tace wata sakayyar sai a wajen Allah
idan doka ta ce a daure mutum zuwa shekara 10 to alkali in yace nan da sati din ma ya fito shikenan amma zancen adalci ai kuma sai a gurin Allah yawanci cases na unnatural yana da wahalar sha'ani saboda suna da gang
Badiya Abdullahi Ma'az ta ce mafi yawan masu aikata wannan suna da manya da suke mara musu baya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria
kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasiru Adamu Alkaya da shirin mu na gaba
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan dake cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayyaki shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa zamu ci gaba ne da kawo ra'ayoyin matasan kan yanda za a samu bakin zaren warware lamuran dake kawo ta da zaune tsaye ko makarkashiya ga zaman salama dan a cimma burin mutane su rika barci ido biyu a rufe
Musa Natali mangi ke mutum ne Katsina kuma cikin matsalolin nan nasaro yanzu jihar Katsina tana ciki kwanan nan ka je gida
babu shakka Alhaji Nasiru na je gida kwanan nan
to ya mai jajjar take
to babu shakka jihar mu ta Katsina tamkar in ce ma mutum mai ciki ce ba a san me za ta yi ba domin yau zaka ji an ce abu kaza ya faru gobe kaji wannan ya faru don domin suna amfani da miyagun kwayoyi waɗanda gwamnati da dama ta rike ta ja layi a kansu sai sun sha waɗannan kwayoyi hankalin su ya bushe mutum ba daraja ganin kowa kowa zai dau mataki a kan shi wannan yana tasiri a cikin al'umma hanyar yaɗo miyagun kwayoyi da suke sha akwai buƙatar gwamnati hanyoyin da ya kamata a bi a magance wannan al'amari na shaye-shayen miyagun kwayoyi gwamnati ta sani domin su tari zaka ga wuraren da ake sai da waɗannan miyagun kwayoyi zaka ga mota ta ma'aikaci ya je wurin ya ashiru ton din shi ya wuce
ana zargin hadda ma'aikata wato jami'ai kenan waɗanda watakila suna saka yin sarki
ai aladan Allah ni wannan gano ne ba jewa muna ganin irin wannan zaka ga sun je sun ansa kawai sun wuce to kaga akwai bukatar kenan gaskiyar magana ta kowanne bangare ita gwamnati yafi an yi abun da gaske ba sako-sako za a yi wannan bangare ba ya kamata a tsaya a jajirce akan ma'aikata shin abun da aka tura suna yi koko suna kokewa ne da guzuma su harbukar sana akwai bukatar kware da gaske gwamnati ta sai ido a wannan bangare
wato fala Adamu zaka mana bayani kai kuma menene ka hango yake kangarar da matasa ne su je su shiga miyagun ayyuka irin na waɗannan na ta'addanci zama ɗan bindiga da sauran
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana Adamu Ibrahim ne chairman na masu maganin gargajiya na Abuja kuma memba a cikin wannan kungiya na ma'abuta ta bayan labarin ci gaban kasa musamman zan yi magana akan ni kaina yanki na shine Kaduna State irin wannan matsaloli wanda ya shafi Katsina ya shafi Zamfara lalle ya shafi Kaduna State kuma abin da an lura da shi ne na farko akwai jahilci na biyu akwai rashin aikin yi domin jahilci shike sa ka dauki makami ka je ka harbi mutumin dan uwanka wanda yake cewa la ilaha illallah ka kama shi ka yanka ko kuma ka sa bindiga ka harbe shi na biyu koko akwai wasu informa musamman wai wasu ne ake ce musu informa matata wanda mutum bai da abin yi sai dai kawai leka ce a wane ya samu kudi ya dawo daga Abuja ko wane ya dawo daga Lagos ko kuma a wane ya samu dama mai kudi ne a kauyen su saboda haka bari a je a kama shi dan saboda a samu kudin fansa to kaga irin wannan gaskiya akwai matsala saboda me mu yanzu a tsoron zuwa yankin mu muke saboda yanzu idan ka tayi kan raba Abuja baka da kosisi misali ka je kuma an kama ka an ja haji dan gonakin da kuke da shi na gado an dauka an ja sar wanda yake ainihin wanda suka kama ka dinan su a cikin su ne za a samu informa din da cewa ai suna da gona kaza suna da kaza suna da kaza sai ka kwashe ka sayar dan saboda ai fansa wannan mutumin kaga wannan wani abu ne wanda yake rashin aikin yi ne ka wannan sannan magana shashaye da ake magana shashaye eh hakika akwai magana shashaye amma jahilci yafi haukar kake ganin sa domin wallahi idan da misali a ce za a yi maganin irin waɗannan miyagun mutanen masu yin waɗannan da ake kama su a kashe gobe wani in ya gani shi ma ba zai yi ba amma misali an kama wannan ba a mishi komai ba an sake shi irin matakai da ake ɗauka misali masu matsala wanda yake ya kamata in an gani a ɗauki mataki sai ga an manta ya buruza shi alhamdulillahi duk da dai mun samu canji na yanayi na wannan karan musamman shugabannin tsaro da aka dan caccanza da sauransu to muna fatan Allah ya sa canjin ya zo mana alheri yanzu kaga misali hanyar Kaduna irin kokarin da aka yi yanzu nan akan magana irin wannan tsaro an ce an zo mata sama da mace 200 da wani abu wanda ke tun daga nan zuban ka tafi har Kaduna ba abin da zaka gani illa banda su waɗannan mata waɗanda yake kowa da makami a hannunsa saboda wai a samu hanyar da za a tafi wuce lafiya a dawo lafiya amma da kofa idan ka bar Abuja ka dinga salati kenan sai ka ga ka kai gida a gidan kuma da wuya ka je a ce a wani sanda zuwa kokari kake kwana biyu uku ka ce bari je bayan gari nan fita daga nan za gudu su kaga wannan ba karamin tashin hankali bane saboda ka ina jin hankalin matasan arewa da su ainihin masu kudin arewa da dattawa namu na arewa da mu farka daga bacci da muke ciki wani ba Allah ya wata magana yake cewa idan fa muka ce a abu ya same ni sai a wannan ba Allah sai ce a ai shi kadai sama to in muka yi wasa gobe da daji ce sai ta kare mu gaba daya amma idan abu ya faru misali ya same ni sai aka yi kungiya aka zaka ce bari a taimaka a ga menene mafitar wannan abin to wallahi insha Allah za mu samu mafitar abin amma ina in abu ya samu a wancan garin mutanen wancan garin su sai dai su kallo ko kuma su dariya ba abin da za su iya yi to saboda haka dole ne sarakunan mu na gargajiya da ainihin manya-manyan mahukunta su ɗauki matakin gyara a kai ba maganar wani ba ɗan wani in ka ce a wani a idan ɗan wani ne kai ba za ka yi mishi ba to sai an gama kare ku kuma kanku a zo kanku saboda haka ina roƙon Allah ubangiji ya sa mutanen mu su gane su kuma ainihin dawo daga baccin da suke ciki don mu taimaka mu da kanmu akan wannan matsala da ke ciki arewa kan gaskiya mun shiga cikin wani yanayi yanzu mutum ɗaya ne aka taba a kudu amma sarkinsu gaba ɗaya na raba ya taso ya zo Habila yace ba za su yarda da wannan ba abin da ake arewa su ba su yarda da wannan ba kuma nan take aka dauki mataki to menene sanatocin mu suke yi me yan majalisan mu na kananan abin nan reflect mu suke yi menene wakilan kananan wakilan mu na jihohi suke yi kawai sai dai a shashaya kwanta dan abiya ta so a kawai sai Allah ya jara ta yaya zaka ce Allah ya gyara ba ta yi da ka gyara ba Allah ya ce tashi ta mace assalamu alaikum warahmatullahi
yawa Adamu Ibrahim zamu koma wajen Anas Kani Carpenter Anas kaji dai abubuwan da sauran mutane a zauren nan suka faɗa zauren matasa ke komai zaka faɗa musamman ma kan wannan darasi namu na tsaro
to assalamu alaikum gaskiyar magana maganar tsaro abu ne mai faɗi dan gaskiya game da waɗannan jami'an tsaron zaka ga an ba wa ɗan sanda ko jami'an tsaro bindiga amma kuma karshe shi yana jin yunwa ma to wani aiki zai je a kasar mutum kana jin yunwa an baka makami a ranka je ka yaki ta'addanci ni ban ga ta inda zaka yaki ta'addancin nan ba shi yasa majority wasu ma jami'an tsaron zaka ga kansu suna faɗa ba zai yi a ba su bindiga su rike kuma suna jin yunwa suna da talauci a jikin su dan haka matsalar gaskiya tana wajen gwamnati ya kamata da rinka kulawa da wayannan jami'an tsaron na da ba ma wannan ba zaka ga an ba wa jami'an tsaro ba su ma da kayan aikin in fact za a samu ƴan ta'addan nan zaka kayan aikin ƴan ta'addan ko bindigogin da suke da su jami'an tsaro ba su da su to ta yaya za a yi wannan aikin sannan kuma zan dawo magana da kaman nazir ƴan baya suna faɗa maganar sarakuna ko masu unguwanni nan ma gaskiyar magana an ce da ruwan ciki ake jan na rijiya gwamnati ba wani tallafi da take ba wa sarakunan nan ko masu unguwanni game da sa ido game da zirga-zirga ko shige da fice ƴan unguwa ya kamata gwamnati ta rinka ɗaukan nauyi ko kuma dai ta rinka kula da su kansu wannan masu unguwanni don su ma rai ne da su ba zai yiwu ka bar aikinka ko kuma ka bar hidimarka ka tafi kana yi wa gwamnati hidima ba ni ina ga wannan ma matsala ce ya kamata gwamnati ta kula da irin wayannan abubuwan
Ibrahim SD Kusfa Zaria kai mutumin jihar Kaduna ne kuma na san kana bin wannan hanya tsakanin Abuja zuwa Kaduna shin har yanzu in kuka zo tafiya ya kuke ne saboda na san yawanci akan iya gamuwa da masu satar mutane a hanyar
to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa Alhaji sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria SD jihar Kaduna tarayyar Najeriya hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale wannan hanya daga Abuja zuwa Zaria har zuwa Kano domin idan har zaka tashi daga Abuja ka ce zaka je Zaria to hakikanin gaskiya ce kai ta'addu'o'i kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a
kash mun koro tafiya amma lokacin dakatawa yayi ku biyo makon gobe mana a wannan zaure na matasa a muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru a madadin matasan da kuma sashen Hausa na muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Dizzy na cewa shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci wasu shugabannin kasashen duniya 40 ciki kuwa har da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari domin halartar wani taro ta bidiyo akan ɗumamar yanayi wanda za a gudanar a ranar 22 da 3 ga watan Afrilu mai zuwa. Taron da in ji jaridar Dizzy na ɗaya daga cikin matakan da shugaban Amurka Joe Biden yake ɗauka na ƙarfafa matakin Amurka. Akan kawo karshen ɗumamar yanayi a duniya sai kuma jaridar da fashi ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a inda ake gab da gudanar da babban zaɓe na ƙasa a ƙasar ta Chadi sanarwar da ta fito daga fadar shugaban ƙasar Najeriya dai na cewa shugabannin guda biyu sun tattauna akan muhimman batutuwa da ya shafi ƙasar Chadi da Najeriya musamman ma dai ɓangaren tsaro da kuma tafkin Chadi sai kuma jaridar da Sun na cewa yanda dakarun sojan Amurka suka gano maboyanmu lokacin da muka sace wani ba Amurke jaridar da ta ruwaito bayanai ne daga wasu masu satar mutane wanda suka sace wani ba Amurke a jamhuriyar Niger mai suna Philip Nathan wanda kuma daga bisani sojojin kasar Amurka suka gano shi a maboyar wayanda suka sace shin dake jihar Sokoto a Najeriya ba satar mutanen ɗaya dai sunan shi Aliyu Umar mai shekaru 23 ɗaya kuma Ali Abdullahi dan shekaru 21 sun bayyana cewa lokacin da suke tsare da ba Amurka sun ga wani jirgi mai sauka angulu kafin ka ce kobo sai wasu sojoji turawa suka fara durowa daga wannan jirgi nan take suka kashe wasu daga cikin yan uwan nasu masu garkuwa da mutane kuma suka dauke ba Amurka suka yi gaba da shi su dai mutanen sun bayyana cewa tun da farko ba Amurka ya nemi ba su sai fa 20,000 amma kuma suka ki amincewa da suka bayyana cewa suna bukatar daloli ne sai kuma jaridar leadership na cewa yanzu haka dai ba a samu koda matsala daya ba dake da nasaba da allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus na AstraZeneca alla mutane fiye da 325 ne kawai yanzu aka yi wa allurar rigakafin kuma ba a samu koda mutum guda daya da ya nuna matsala game da alluran ba kamar da tun farko ake rade-rade sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo jaridar ta bayyana cewa nan gaba kadan ne gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kara farashin albarkatun man fetur kamar da babban shugaban hukumar matatan man fetur ta Najeriya Mele Kyari ya bada sanarwa sabon farashin din nan gaba ana kewarsa zai haura naira 230 akan kowane lita bayan jibrin murya Amurka daga Najeriya
yanzu lokaci yayi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
amma da kyautar karramawa ta mata ta duniya ta wannan shekarar ga mata 21 bakwai daga cikin su an kashe su ne a wasu harhare da aka kai Afghanistan a lokacin da yake jawabi a wajen bikin bayar da kyaututtukan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sakatare Anthony Blinken tare da uwar gidan shugaban kasa Dr. Jill Biden ya ce tsawon shekaru 15 ma'aikatar harkokin waje tana bada lambar yabo ga mata na kasa da kasa ga matan duniya da suka nuna bajinta na musamman da jagoranci don zaman lafiya adalci da kokarin kwato haƙƙin bil'adama kana da daidaito na jinsi daga cikin mata da aka karrama akwai Maria Kalasnivaka ta kasar Belarus ita da kawayenta sun kafa tarihi na kalubalantar mulkin shekaru 26 na Alexander Lukashenko wanda akan jaruntarsu suke fuskantar dauri bayan abin da ya haifar da rudani Pyongyang Ong jaruma ce mai tagomashi a Burma wanda ta kafa kungiyar The Wing Institute wanda ake horar da mata da suka fito a tsakanin kabilu da addinai mabambanta da kuma inganta zaman lafiya da sulhu wata kuwa da ta lashe lambar yabon Maximani Ngombe ta kasar Kamaru ta inganta haƙƙin dan adam kuma ta kasance mai fada aji a tsakanin kungiyoyin fararen hulla galibi tana sadaukar da rayuwarta a lokacin sasanta yakin basasa a kasar ta Kamaru cikin lumana Wang Yu ta China tana daya daga cikin fitattun lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama a kasar kuma ta fuskanci kamawa da dauri saboda kare masu fafutuka Julian Lesan ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ita ce babbar mace mafi fafutuka a yaƙi da cin zarafin mata sauran waɗanda suka samu kyautar sun hada da Marilis Angarita ta kasar Colombia mai shari'a Erika Aifan daga kasar Guatemala Shore Bayat ta Iran Muskan Katun ta Nepal Zahra Muhammad Ahmed ta Somalia Sister Alisa Bakamoro ta kasar Spain Ranita Ganaraja ta kasar Sri Lanka Kana Gulu ta kasar Turkey da Ana Rosaria Contreriza ta kasar Venezuela Secretary Blinken ya lura cewa mata da ƴan mata galibin su sune suka fi saurin fuskantar keta haƙƙin bil'adama shi yasa daidaito tsakanin mata da ƴan mata zama babban fifiko ga manufofin kasashen wajen Amurka lokacin da muke tsara manufofin na kasashen waje tare da haƙƙoƙi da bukatun mata da ƴan mata a hankali manufarmu ta fi tasiri ta mutuntaka ce kuma za ya kawo canjin ƙarshe a rayuwar mutane da yake jawabi ga waɗanda suka lashe kyautar Sakatare Blinken ya ce kuna sanya duniyar mu ta zama mafi adalci kwanciyar hankali zaman lafiya da ƴanci Amurka na alfahari da kasancewa a kusurwarku sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdullahi daga Washington da shirin ke cewa zama lafiya, wassalamu alaikum.